Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar Litinin 1 ga watan Janairun shekara ta 2018, ranar farko a cikin wannan sabuwar shekara. Suna Nasir Fil Hashin Gumel, tare nake da Ibrahim Ka'almasi Garba da masu sauran abokan aiki. Muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar sana da damar yin zanga-zanga da kuma sukar gwamnatin kasar. Wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane akalla 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Nangarhar dake gabashin Afghanistan. Sannan an harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu a wani gida a jihar Colorado ta Amurka.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji rahotanni daga jihar Taraba, arewa maso gabashin Najeriya, na cewa an sace wani dan majalisar dokokin jihar.
Dan majalisa ne wanda ke wakiltar Takun 1. Shirin aka sace.
Dare da kuku da rana.
Jiya dai mun samu labari dai misalin karfe 8 na dare ne.
To sai a biyo mu cikin shirin, muna dauke da cikakken bayani kan wannan. Albarkacin sabuwar shekara ta 2018 da muka shigo, za ku je da gudanar da bikin maraba da sabuwar shekara a jihar Lagos da kuma birnin tarayya, inda kuma wasu 'yan Najeriya suka bayyana fatan su.
A gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara. Fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi, shedin da ke ciki kuma Allah ya kare mu.
Haka kuma za ku ji kiran da shugaban kungiyar Kristoci kan shiyar Adamawa ga 'yan Najeriya, sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya kuma barka da sabuwar shekara. Ga labaran. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar sana da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin kasar a martaninsa na farko game da zanga-zangar kyamarar gwamnati da ake yi a fadin kasar wadda ta shiga rana ta hudu jiya. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Rouhani ya yi wannan kalamin neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabinsa ga majalisar ministocin jiya Lahadi. Zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin wadda ba a taɓa yin mai girman tabba tun bayan zanga-zangar 2009 da aka yi game da sake zaben tsohon shugaba Mahmud Ahmadinejad ta ci gaba da aukuwa zuwa jiya Lahadi, ta yadda ɗaruruwan mutane suka yi ta shiga gangamin da ake yi a bisa kan titunan fadin ƙasar, kamar yadda aka yi ta gani a fayafayen bidiyon da mazauna unguwanni suka yi ta turawa ma sashen harshen fasha na muryar Amurka. Ɗaya daga cikin fayafayen bidiyon da aka tura ma sashen fasha na muryar Amurka ɗin na nuna yadda wasu masu zanga-zanga ke kifar da wata motar 'yan sanda a titin Walisar da ke yankin tsakiyar birnin Tehran. Wasu fayafayen bidiyon kuma na nuna wasu mutane na ɗaga murya suna cewa Allah ya ruguza mai shugabancin kama karya a birnin Urmiya da ke lardin Azerbaijan na yamma da ke arewa maso yammacin Iran.
Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya halaka akalla mutane 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan. Sojojin Afghanistan sun sha fafata da mayakan ISIS a wannan yanki a cikin 'yan makonnin nan. Nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin harin. Ƙungiyar Taliban ta ce ba ita ta kai harin ba. Wannan al'amarin ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan wani harin ƙuna baƙin wake da aka kai a wata cibiyar raya al'adun 'yan Shi'a da ke Kabul, da ya sanadin mutuwar mutane akalla 41 baya ga wasu 80 da suka ji raunuka. Wannan harin kam ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai shi.
An harbe wasu jami'an 'yan sanda biyar da wasu fararen hula biyu bayan da 'yan sanda suka amshi kiran kai ɗauki a wani gidan da ake tashin hankali jiya Lahadi a jihar Colorado wadda ke yankin tsakiyar yammacin Amurka. Ofishin ƴan sandan ƙaramar hukumar Douglas ya ce ɗaya daga cikin ƴan sanda biyar ɗin da aka harbe ya mutu, kuma wanda ake zargi da kai harin shi ma an harbe shi, don haka bai wata barazana. Tun da farko da safe ƴan sanda sun killace wurin tare kuma da umurtar mutanen kewayen wurin da su zauna cikin gidajen su kuma su nisanci tagogi.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, mazauna kasashen da ke yankin gabashin Asiya masu kai ziyara sun marabci sabuwar shekara ta 2018 da wasan hasken wuta da kuma shagulgula. Dabban mutane sun taru a gabar ruwa ta Victoria Harbor da ke Hong Kong don kallon wasan hasken wuta mai tafiya da kaɗe-kaɗe da raye-raye na tsawon minti 10, wanda ya haɗa da abin da aka yi lakabi da taurari masu gudu da aka harbo su daga rufin gine-gine. A Jakarta, babban birnin Indonesia, rukunin amarya da ango har sama da 400 ne aka samu auren bai ɗaya, wanda hukuma ke ɗaukar nauyi a kowace shekara. Ƙasashen New Zealand, Australia da sauran ƙasashen da ke kewayen yankin tsibirin tekun Pacific da yana ɗaya daga cikin wuraren da suka fara shiga shekara ta 2018. Mutane kusan miliyan 1.5 ne suka taru don kallon wasan hasken wuta mai kalar bakan gizo a sananniyar gadan nan ta gabar ruwa da ke birnin Sydney da kuma gidan shagulgula, a yayin da ƙasar ke bikin halatta auren jinsi ɗaya da aka yi. A Amurka dai, jami'ai a birnin New York sun bayar da sanarwar cewa za su yi amfani da tsarin bincike mai matakai biyu da girke sojoji a saman gine-gine da katse wasu hanyoyi da kuma amfani da wasu karnuka na musamman don kare dandalin Times Square, yayin da mutane kimanin miliyan 2 suka taru don kallon jefa wani kwallon da akan yi shekara-shekara.
Koriya ta Kudu ta bayar da sanarwa jiya Lahadi cewa ta sake kama wani jirgin ruwa wanda take zargin ya kai man fetur ne ma Koriya ta Arewa, sabanin takunkumin da kasashen duniya suka akaba ma Koriya ta Arewar. An tsare jirgin ruwan mai suna Koti mai dauke da tutar kasar Panama tun makonni 2 da suka gabata a tashar jirgin ruwan Pyeongtaek Dangjin, a cewar kafar labarai ta AFP. Wannan shine jirgin ruwa na uku da gwamnatin Koriya ta Kudu ta tabbatar cewa tana bincikensa cikin kwanaki ko kwanaki uku da suka gabata. Ranar Juma'a ta bayar da sanarwar cewa ta kama tare kuma da binciken wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Hong Kong mai suna Lighthouse Wenmo a watan Nuwamba, saboda Koriya ta Kudu ta yi imanin cewa jirgin na da kuma mai ya juye ma tankin jirgin ruwan Koriya ta Arewa. A watan Nuwamba ne dai kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakkaba sabon takunkumi na dakile hanyoyin da Koriya ta Arewa ke samun danyen man. Wannan takunkumin shine na baya-baya a yunkurin Majalisar Ɗinkin Duniya na taka burki ga Koriya ta Arewa a shirinta na nukiliya da makamai masu linzami.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Rundunar 'yan sandan jihar Taraba ta tabbatar da rahoton sace wani ɗan majalisar dokokin jihar da aka yi, kamar yadda za ku ji a rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda marahotanni ke cewa, ɗan majalisar da aka sace Mr. Saibi shi ke wakiltar mazabar takum ta ɗaya a majalisar dokokin jihar Taraba, wanda kuma kawo yanzu ba ma san inda aka yi da shi ba. Kuma wannan lamari ya mako jefa al'ummar yankin ne cikin zulumi da kuma taraddadi. Bayanai mako na cewa an sace shi ne a gidan mahaifiyarsa cikin dare lokacin da ya je domin duba ta, kuma suna cikin hira da mahaifiyar tasa ne kawai, sai wasu 'yan bindiga uku dauke da manyan bindigogi suka yi diren mikiya suka kwace wayoyin da ke hannun mutanen gidan. Kuma kafin ka ce kobo, sai kawai suka iza kesa zuwa cikin mashin suka yi awon gaba, wanda kuma kayan zuma ba su halin da yake ciki ba, kamar da yadda wannan mazaunin yankin ya tabbatar.
Dan majalisa ne wanda yake wakiltar takun one. Shin aka sace
dare ne kuku da rana?
Jiya dai mun samu labari dai misalin karfe 8 na dare ne akan an sace shi.
To shi wanda aka sace dan majalisar dokokin jiha ne?
Eh, dan majalisar dokokin jiha ne.
To ko a ina aka sace shi?
Eh, an sace shi daga gefen bara a cikin gari bane gefen mami.
To kuma wani hali kuke ciki yanzu?
Uwa da abokan arziki yanzu suna cikin hali na demuwa don wayan su ma ba sun gagara cin abinci saboda su san halin da yake ciki ba.
Yanzu me kuke so a yi?
Eh, yanzu dai ana nan dai jama'an tsaro da suna gudanar da bincike su gano su waye ne suka aikata wannan abu.
Tuni da rundunar ƴan sandan jihar Taraba ta tabbatar da wannan lamari inda ko kakakin rundunar ƴan sandan David Misal yace tuni ma aka baza kwararrun jami'ai da kuma ƴan shirin kota kwana domin ceto dan majalisa da aka sace Mr. Saibi.
Yanzu dai a takaice mun dauke matakai na gaggawa domin mu tabbatar da cewa mun cawo kan al'amarin. Lalle ya tabbata kan bakiya ne da dare abin ya faru. To amma dai akwai bayanai wanda muke da shi wanda zai taimake mu domin sanda mu fato shi daga hannunsu.
Jihar Taraba dai ta yi kaurin suna wajen wannan matsala na satar mutane domin neman kuɗin fansa. To ko shin wannan ba gazawan jami'an tsaro ba ne kuwa? Hailayo dai ga kakakin na ƴan sandan jihar Taraba David Misal.
Ka san shi dai ayyuka irin na waɗannan laifuka abu ne wanda ba Taraba ce kaɗai ba, wanda kusan ko'ina a ƙasar nan ana fama da shi. To dai kullum yana faruwa kuma muna kokari. Shi ya sa kwanakin nan ma waɗanda suke yin waɗannan ayyuka mun yi nasarar kama su. To kaga ba mutum da yawa ba mutum ba zuwa suna ne da ɗan yawa wanda suka fito suna aikata waɗannan abubuwan. To amma dai kamar yadda muke kama wasu su ma wanda suka yi waɗannan abubuwan muna sa tsammani Allah zai ba mu nasara kan
su. Su al'umma wani kira kuke musu dangane da wannan abu da ke ci gaba da faruwa?
To kamar yadda kullum muke kira, muna kiran jama'a su ba mu haɗin kai, su ba mu jami'an tsaro haɗin kai, ba ƴan sanda kaɗai ba. Domin kaga aikin tsaro ba kawai ba jami'an tsaro za a bari ba, ba hannunsu ba. Dole ne mutane su sa su ba mu haɗin kai, sannan kuma su duba wani irin mutane ne suke zuwa wajejensu. Ka dubi mutane, domin kaga wani lokaci mutanen nan ba aljanu ba ne masu waɗannan abubuwa. Akwai waɗanda suka san su, akwai waɗanda sun san da zaman su. To kaga idan sun ba mu haɗin kai, sun ba mu bayani a kansu, zai taimaka mana kafin ba za su. Ba zai jima ba, dukansu za su iya shiga nan. So muna bukatan haɗin kai ne daga wajen jama'a.
Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba kenan David Misal. Kuma fata ma dai shine Allah ka ƙarshen wannan matsala ta in bindiga masu satar mutanen. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaye da Ibrahim Abdulaziz, shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya ta kan shiyar Adamawa, Bishop Stephen Dami Mamza, ya yi kira ga haɗa kai da kuma yin adalci tsakanin 'yan Najeriya a wata hira da ya yi da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okurigwe.
Da farko dai za mu ce mu gode wa Ubangiji Allah Madaukaki da ya ba mu zarafi har mu gan shekara a wannan sabon shekara. Abu ne ma wanda mun fata mu gani amma ba mu zato za mu gani ba. Amma Allah da ikonsa ya sa har ya ba mu zarafi mu gan wannan shekara, za mu ce mu gode masa. Sakona na musama ma 'yan Najeriya gabaki ɗaya shi ne sako na fatan alheri da kuma zaman lafiya da kuma zaman salama a ƙasarmu ta Najeriya. Mun sani cewa a cikin shekara da ya gabata mu fuskanci matsaloli masu yawa, tashin hankula da kuma rashin zaman lafiya. Muna fata dai a cikin wannan sabon shekara na shekara 2018 wannan shekara za ta kasance mana shekara mai albarka, wannan shekara za ta kasance mana shekara mai alheri, wannan shekara ta kasance mana shekara da za mu samu cin gaba da kuma samu zaman lafiya a ƙasarmu ta Najeriya.
To yanzu bisa yadda dai abubuwa suke tafiya dai a ƙasar gabaki ɗaya, na ce menene kake ganin mafita ko kuwa wani mataki ne kake ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin cewa an tabbatar da haɗa kawunan 'yan ƙasar gabaki ɗaya?
To abu na farko da ƙasarmu ta Najeriya tana bukata babu abun da ya fi adalci. Adalci na farko da mu Najeriya shi ne akwai rashin adalci, akwai bambance-bambance da ake yi ta hanyoyi daban-daban, ta fannin addini da kuma ta fannin ƙabila da kuma ta fannin yare. Inda mutum ya fito a Najeriya shi ne damuwarmu na ƙasar nan sosai, akwai rashin adalci. Idan wannan rashin adalci a yi nasara a kai, ba shakka Najeriya za ta samu cin gaba. Wanda ya kamata ya samu abin da ya kamata zai samu bisa ga yancinsa, kuma bisa ga iyawarsa, bisa ga abin da ya kasance ya zama rabon da bai kamata a hana mishi ba. Amma bisa ga yadda abubuwa suna tafiya, akwai rashin adalci sosai. Shi ya sa waɗansu suna ganin kamar suna rakiya a wannan ƙasa ta Najeriya. Najeriya suna gani kamar su ma su ba 'yan kasa bane mu wadansu suka iya su kasance wa'anda ba 'yan kasa ba suna da yanci fiye da 'yan Najeriya to wannan bai dace ba idan wa'anda suna nan shugabanni mu suna so su shugabance mu yanda ya kamata kan samu da samu cin gaba a tabbata cewa ayi adalci babu nuna bambanci musamman ta fannin addini da kuma ta fannin kabila ko kuwa ta samu yare idan kowa da kowa ana tirji nashi cewa wannan Najeriya ne zamu gani cewa zamu samu cin gaba kuma zamu samu hada kai ba zamu fuskanci matsalolin da muna fuskanci a ranar ta yau
hada kai mu daina sa'in Najeriya kabilanci fada da juna
to haka yake a gaida Alfansas ƴan Najeriya da dama ba bar su a baya ba wajen gudanar da bikin sabuwar shekara musamman a birnin Lagos dubban mutane ne suka halara a majami'u da kuma wasu cibiyoyin raye-raye da waƙe-waƙe domin murnar shiga sabuwar shekara ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin
kade-kade da raye-raye kenan a birnin Lagos da ake gudanarwa domin bikin sabon shekara ta 2018 to kuma jama'a za su ce game da murnar shiga sabon shekara da kuma fatan su ga dai abinda naji daga wasu mazauna birnin na Lagos bayan da agogo ya kada karfe 12:00 wato daya ga watan Janairun shekara ta 2018
I wish everybody happy new year in advance my name is Arike so I hope for the year is very fit to be Baba Buhari to Nigeria well.
Aka sarran wayan da na hirin da su dai yana cewa ne na fatan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a Nigeria a wannan shekara da muka shiga tare kuma da yin kira ga hukumomi da su ƙara azama wajen inganta jin dadin al'ummar ƙasa da samar da wutar lantarki tsaro da kuma kawar da talauci
gaskiya abin godiya abin da bamu yi fatan ba gashi na Allah ya nuna mana gaskiya Allah ya nuna mani
to me fatan ka na wannan sabon shekara
fata na wannan sabon shekaran kuma gaskiya abinda nake samani Allah ya yi mini abin godiya kuma da nake fata
malami me zaka ce game da sabon shekara
to malam sabon shekara Allah ya kawo mu sabon shekara muna fatan alkhairi ga dukan sabon shekaran da muka shiga ubangiji kuma Allah ya sa mu ga karshen ta lafiya
to malam ga mu sabon shekara me zaka
a gaskiya mun gode mu Allah da ya kawo mu wannan sabon shekara fatan mu alherin da ke cikin ta Allah ya sada mu da shi sherin da ke ciki kuma Allah ya kare mu
jama'a da dama ne dai suka gudanar da addu'o'i musamman amma dai a majami'u daban-daban da ke birnin na Lagos a jajibirin shiga sabon shekara domin godiya ga Ubangiji da kuma fatan nasara a shekarar da aka shiga Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos
ko si pa wola fun ki oru wola fun ko si pa wola fun bi ile baba re bo so di kabiyesi ni ile iya re bo so di kabiyesi gbogbo bayi lowo n yojori lo
a gaida da Babangida idan muka leka babban birnin tarayya Abuja kuma
Hukumomi a Najeriya sun ayyana hutu a Litinin din nan don shiga sabuwar shekarar miladiya 2018. Yan birni ke wasan wuta don murnar sabuwar shekarar a dandalin City Park da ke Osetua Abuja.
Sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin ji cikakkiyar rahoton yadda aka gudanar da bikin murnar sabuwar shekara a birnin tarayya Abuja. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 12:18 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shekarar da ta shige ta 2017, filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi. Da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na kiri da muzu an samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku wasu ana kan hanyar warware su yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kan su ba ko kuma dai an kiyin komai bisa zaton cewar watakila zamu gaji mu watsar da wannan batun a farkon shekarar da ta shige din batutuwan da muka fara da su guda hudu Duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an kwace masa filaye karkashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna aka kuma kibiyan sadiya. Da wanda ya zargin cewar an kwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja. Da wanda shi ma ya zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi da kuma magadan da aka kwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan. An warware su kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa, waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya bada umarnin cewar a biya mutanen nan haƙƙinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru, har ma da na makwabtansu da abin ya shafa.
To, a hira da kuka yi da su magadin nan, bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. Duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane, a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wanda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro file din wannan aiki da aka yi, kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki. Mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan, wanda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su. Duk da ba shi ya ba, ya ba da umarnin aje a biya su, kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka dauka da ba shi bane ya yi aiki. Bayan mun dawo office, mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su. Kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kuɗinsu ya abin nan. Amma dangane da magada, su mun tattara kuɗinsu an miƙa wa kotu cek. Kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek, wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu.
Alhaji Ilu, me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya, ya kuka ji a ranku a matsayinku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa?
Eto, ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko ka yi wani adalci, inda ka san adalcin za ka ji daɗi. To, muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu, kuma gwamnati ta biya musu bukatarsu a kan lokaci.
Assalamu alaikum, ni Idris Kaila, kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani case da ya faru tsakaninmu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa, na dawo wannan gida. Gidan muryar Amurka, gida mai albarka, domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi, ma'ana ta biya wannan haƙƙi namu da muke ta ƙoƙarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce. Kwarai da gaske ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara miƙa godiyata ga wannan gwamnati mai albarka dangantaka da abin da ta yi. Muna godiya a madadin dukkan al'ummar da wannan abu ya shafa.
Haka ma batun Nura Suleiman da ya korafin gidan gadansu an warware shi bayan da jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan ɗaya daga aljihunsa. Aka haɗa ma Nura Suleiman da ƙannansa da wani daga cikin gidajen da suka yi gardama a kai aka ba su.
Sunana Bala Abdullahi Mai Auduga, barayan jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da na ji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankalina ya tashi, kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau, domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho. Harka ce da ta shafe ni a zumunce, a mutunce, da kuma a al'adance. Na farko dai shi ne shi mai girma jarman Bauchi babban wanmu ne, shi mai girma a marigayi Alhaji Sule Mai Taba shi ma babban wanmu ne. Wannan yaro Nuru kuma a wajen mai na cikin manya-manyan ƴaƴanmu. Akwai zumunta mai ƙarfi na auratayya da ƴan uwantaka tsakaninmu. So wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawa iyayen ƙasa. Muka tabbatar da cewar mun zaɓi wannan matsala. Muka gane cewar shi yaro Nuru ya ɗan yi aikin yaranta. Akwai abubuwa da yawa wanda bai fahimta ba, ya aiwatar da su a cikin kuskure, wanda dole muka kira shi. Muka zauna da shi, kuma hakika kamar yadda kowa jiya ambata ya gane kuskurensa, kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana, al'amura sun daidaita, kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa. Kuma hakika mu godiya ta musamman ga duk wanda ya taimaka a cikin wannan hidima, musamman shi mai girma jarman Bauchi da irin hakuri da juriyan da ya dauka akan wannan al'amari, da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka, da kuma gidan rediyon Amerika da kai Abdulwahab da jagororin wannan shiri. Allah Ubangiji ya saka da kai.
Sunana Alhaji Ibrahim Suleiman. Abin da ke tafi da ni, akwai program inda muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wani yaso can baya, bisa matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma fitattun da suka taso.
to Allah cikin ikon sa Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar gudumawa na wayansu mutane na musamman a cikin wayannan al'amari wayanda da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar Bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin Bauchi Ruwanu Suleiman Adamu bisa kokari da hakuri da yayi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya Allah ya saka masa alheri Allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa
a farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan Allah a Jos yayi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen kokarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos yayi alƙawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke kokarin kashe shi alhamdulillah an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya har ma shi da Abubakar Shu'aibu din sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi
Assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na tattaki zuwa garin Bauchi don ne Allah godiya na farko da ya bani damar cika alƙawari da nayi na yi wa wannan bawan Allah da ya hada da wannan waƙi'a rashin hannunsa to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alƙawari da na ɗauka yau na cika alƙawari kuma ga hannu na bashi hannu saka mishi ma to don haka ne wa yadaridon mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna dan haƙiƙa wannan ni mutaka godiya da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suke min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya sai wannan shiri kuma da ake ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah ya saka alkhairi na gode
assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mun hannu a Munyangal na yawar lokacin akan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum ci ga damuwa ci ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu Amerika mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alƙawarin da sai Alhaji Garba na Jos ya ɗauka da tausayin da ya tausaya mu alƙawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alƙawari ya cika kuma ni na zo da shi akan in gode masa Allah masa albarka tunda ba kuɗi na ba shi ba bare shi a kuɗi ne mun ba ko naira na ba shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyo murin Amurka nan ba wai na bata kuɗi bane bare shi a tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan in tabbatar mata da cewa abinda aka yi mun ne ya tabbatu
akwai wasu manyan batutuwan da muka tabo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu kuma wasu irin abubuwa ne da mu bisawunsu cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa
to madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana takaitattun labaran duniya
to a takeice shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce mutanen kasar sa na da damar yin zanga-zanga da kuma sukar lamirin gwamnatin kasar a martanin sa na farko game da zanga-zangar kyamar gwamnati da ake a fadin kasar wadda ta shiga rana ta 4 jiya gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Rouhani yayi wannan kalamin na neman sulhu ne game da zanga-zangar a jawabin sa ga majalisar ministocin sa jiya Lahadi Wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane akalla 18 a wani harin da ya kai wurin jana'izar tsohon hakimin lardin Dangarhar dake gabashin Afghanistan.
To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon taya murna da bangajiya ga barista Ishaku Ba Alhassan da amaryar sa na Fatima Amanallah, wadanda aka daura auren su ranar Asabar ta gabata. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya daye ba. Masu sauraro, ana muka ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma ta shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Darar. Ni Sarfil Hashin kuma da ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.